you never gonna nail the limit. Stay away. The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 17 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Aisha da kanin labarai.
To baba, fada ya dan kara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama a gabashin kasar. Hukumomin Iran sun ba da sanarwar dawowar yan sandan da'a kan titi bayan da wasu mata suka ki bin dokar sanya hijabi karara bayan mutuwar matashiyar nan yar shekaru 22 Mahsa Amini a hannun yan sandan. Sannan wata kungiyar masu tawaye a kasar ta kashe akalla mutum 11 arewa maso gabashin Congo wanda ke kan iyaka da kasar Rwanda a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da wata doka mai cike da cece-kuce da ta halatta noman tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya.
Yawanci suna ganin cewa an ba da dama a sha ma ta kowane hali kuma kowane yanayi. Lamarin ba haka yake ba, wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya, to insha Allah hukumar kasa za ta yi charaf da shi.
Haka zalika, a cikin shirin za a ji cewa illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ba su tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki kadai ba, har ma da wato bangaren kiwon lafiya. Sa'annan ka bar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na Sarfilo Hashim Gumel. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fada ya dan kara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama akalla a wurare uku a gabashin kasar, a cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia a kafar Telegram a jiya Lahadi. Dakarun Ukraine sun bayyana cewa suna samun nasara a fadin da ake yi a yankin arewaci da kudancin birnin Bakhmut da yaki ya daidaita wanda dakarun Russia suka mamaye tun watan Mayu. Haka kuma ana ci gaba da batakashi a yankin Zaporizhia, inda nasarar da dakarun Ukraine ke samu akan dakarun Russia da ke kara karfin tsaronta ba ta da yawa. A kwanakin nan Malia ta yi ikirarin cewa dakarun Kyiv sun yi nasarar lalata sansanonin adana makaman Russia guda 6 cikin sa'o'i 24, abinda ke nuni da irin dabarun Ukraine. Ninninka tallafi ga Ukraine mai fama da yaki ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin kasashen duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta kara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a bangaren taron ministocin kudi na kasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya, wato G20 da ake yi a India, Yellen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya a tsakanin baiwa Ukraine tallafi da kasashe masu tasowa. Sannan Yellen ta yi nuni da irin kokarin da ake yi na shawo kan matsalolin basussukan da kasashe marasa karfi ke fama da su, da yi wa tsarin bankuna garin bawu da kuma batun tsarin haraji na duniya. Kana ta yi gargadin cewa kada a yi gaugawar duba yiwuwar dage harajin da aka sanya wa China. Akan batun mamayar Russia a Ukraine kuwa, kasancewar dukkan kasashen biyu na samar da abinci a duniya wanda gaba daya suka fitar da kusan rubutun alkamar da ake saidawa a fadin duniya. Lamarin da ya shafi tattalin arzikin kasashe a fadin duniya bayan da farashin kayan abinci ya yi tashin gorin zabi. A jiya Lahadi, hukumomin Ukraine sun ba da sanarwar dawowar yan sandan da'a kan titi, waɗanda ke tabbatar da dokar kasar ta sanya hijabi. Wato yan sandan da'ar sun daina fitowa kan tituna biyo bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar bayan mutuwar matashiyar nan yar shekaru 22 mai suna Mahsa Amini a hannun yan sandan. Yan sandan sa'an ne suka tsare Amini bisa zargin rashin sanya hijabi yadda ya dace. Duk da cewa zanga-zangar ta yi sauki yanzu, mata da dama a Iran suna take dokar sanya hijabin da take wajibi tun bayan mutuwar Amini. Sa'id Muntazir Al-Mahdi, mai magana da yawun hukumar tsaron jamhuriyar Islama ta Iran wato Faraja a jiya Lahadi ya ce an dau matakin dawo da yan sandan da'ar ne domin amsa bukatun al'umma da kungiyoyi da ma hukumomin al'umma daban-daban da kuma matsi daga shugaban kasar da ma'aikatar shari'a. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da wata doka mai ciki da cece-kuce da ta halatta noman tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya. Matakin da zai taimaka wa kasar shiga jerin kasashe da suke amfana da samun biliyoyin daloli daga wannan masana'antar a fadin duniya. Ga dai Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani.
Kudirin wanda aka yi wa kwaskwarima bayan kotun kolin kasar ta dakatar da fara aiwatar da dokar da farko, inda ta ce sashe na 43 na dokar ya ci karo da sashe na 106 na kundin tsarin mulkin kasar. A halin yanzu ya baiwa ma'aikatar harkokin cikin gida ikon ba da lasisin noma tabar wiwi ga waɗanda suka dace bayan shugaban kasa ya rattaba hannu a kai.
The question is that those in favor of the motion say aye, those against say no. The ayes have it, the motion is carried.
Gobin majalisa an karanto dokar miyagun kwayo na 2023 a karo na uku. Waɗanda suka amince su ce aye, waɗanda kuma ba su amince ba su ce a'a. Aye sun yi rinjaye kuma an zartar. Inji kakakin majalisar dokoki Right Honorable Alban Babin yayin da duk 'yan majalisa suka amince da dokar. Nana Kweku Ajimar, shugaban kungiyar Empire na Ghana, kungiyar da ke fafutukar tabbatar da wannan doka, yayi bayanin bambancin tabar wiwi da aka zartar da dokar nomawa a Ghana da kuma irin tabar wiwi da ake sha domin nishadi ko mai.
The industrial cannabis grows to about 16 feet tall.
Tabar wiwi na masana'antu na girma zuwa tsayin kusan kafa 15, kuma ganyen siriri ne jikin reshe mai kauri kuma yana kunshe da sinadarin THC na 0.3 cikin 100. Amma tabar wiwi na nishadi ko mai na da tsayin kafa 7. Kuma ganyen na da fadi sosai da wasu kwayoyi. Har yanzu dokar hani da shan tabar wiwi don maye da nishadi na nan, kuma duk wanda aka kama zai fuskanci hukuma, kamar yadda Dr. Salisu Angu, likitan kwakwalwa da ilimin halayya dan adam, ya yi kira ga matasa da kada su yi wannan doka rashin fahimta.
Mutane sun fara samun wato misconception game da wannan law da yake an pass, musamman ma waɗanda yake suna amfani da wannan ganye suna sha, yawanci suna ganin cewa wa an ba da dama a sha ma ta kowane hali kuma kowane yanayi. Lamarin ba haka yake ba. Wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya, to insha Allah hukumar kasa za ta yi charab da shi.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da zartar da wannan kuduri da majalisar dokoki ta yi.
Sunana Muntala Garba, wannan kafsani da Alhaji Ungon Karke. Gaskiya majalisan watan dokoki hanyar nan da suka bayar na shukin wiwi a ra'ayi na dai bai min daɗi ba kwarai da gaske, saboda mu Ghana nan muna da wani ta'ada ne, wato idan an baka taki ɗaya sai ga an yi taki 10 bisa kan taki ɗayan nan. Wannan abin nan da suka bayar shi dai su bada hanya waɗanda yake muyagu kuma su shige ciki suna yin wanga shuki na ganyen wiwi har ya zo ya zamanto yara su zo suna shige shi.
Sunana Malam Isa Mairago Jibril Abbas. Ina ra'ayin dangane da amincewa da majalisar dokoki ta yi kan shuka tabar wiwi a fannin masana'antu da sarrafa magunguna. Ina ganin yin hakan ya dace, lura da cewa wato yanda zamani ke gudana ya kamata a yi wa wannan sashin doka gyaran fuska domin al'ummar kasar Ghana su kuma su samu sukuni na cin amfanin ci gaban magunguna da kuma sarrafa magunguna da ake yi da tabar wiwi.
Daga cikin kasashen da suka zartar da dokar halatta noman tabar wiwi domin kiwon lafiya sun hada da Zimbabwe, Afirka ta Kudu, Uganda, Uruguay, Canada da kuma Thailand. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Masu aikin ceto a Koriya ta Kudu a jiya Lahadi sun fito da gawarwakin mutane tara daga wata hanyar karkashin kasa da ruwa ya shanye, inda motoci 15 suka makale a cikin ruwan tabo bayan ruwan sama da aka kwashi kwanaki ana yi, wanda ya haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar laka wanda ya lalata gidaje a fadin kasar. Jami'ai suka sanar mutane 37 ne suka mutu, sannan kuma aka kwashe dubbai daga wurin tun ranar 9 ga wannan wata mai ci, a lokacin da aka fara ruwan sama mai karfi kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar Koriya ta Kudu. Akalla masu aikin ceto 900 da suka hada da kwararru a fannin ninkaya suka bazama a hanyar ta karkashin kasa dake babban birnin Shangu, inda ruwan ya tafi da motoci har ma da nasafa a yammacin ranar Asabar, a cewar babban jami'in sashin masu aikin kwana-kwanan birnin Sojun Il a wani taron manema labarai. Jami'an kwana-kwanan sun kiyasta cewa hanyar karkashin kasar ta cike da ruwa cikin 'yan mintuna 2-3. A ƙarshe, wata ƙungiyar masu tawaye ta kashe akalla mutum 11 a arewa maso gabashin Congo, a cewar wani jami'in yankin a jiya Lahadi. Isaac Kibira, mataimakin gwamnan yankin Buito da ke arewacin Kivu, ya ce 'yan tawayen ƙungiyar M23 ne suka kashe mutanen, wato ƙungiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da alaƙa da Rwanda, sai dai Rwanda ta musanta wannan zargin. Cikin shekaru 10 da suka gabata ne ƙungiyar M23 ta yi suna, lokacin da mayakanta suka kwace Goma, birni mafi girma a gabashin Congo wanda ke kan iyaka da Rwanda. Sannan kungiyar ya samo asali ne daga ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2009, da aka cima wata yarjejeniyar da ta yi zargin gwamnatin Congo da kin aiwatarwa. An gano gawarwakin fararen hula 10 da safiyar jiya Lahadi, inda aka jera su a layi guda 2 cikin ciyawa, bisa rahoton wata kungiyar bincike da ke Paris mai suna Sahel Intelligence. Kungiyar ta M23 sun mamaye wurin tun ranar Talata kafin daga bisani suka janye. Kungiyar M23 tana ɗaya daga cikin kungiyoyin 'yan bindiga sama da 120 da ke fada a gabashin Congo, galibi waɗanda suke fada a kan mallakar filaye da kuma neman iko da mahaƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu daraja da yawa, yayin da sauran suke ƙoƙarin kare al'ummominsu daga kungiyoyin 'yan bindiga da ke gaba da su.
A gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ba su tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki ba, har ma da bangaren kiwon lafiya. Rashin wadatacce wutar lantarki da kuma tsadar samar da wutar lantarki daga janareta suna hana asibitoci da dama ba su iya kulawa da majinyata, lamarin da ke janyo mace-mace. Sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun wutar lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto na musamman.
Ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a ƙananan garuruwa ko yankunan karkara, labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu ba ne. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare ya yi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare ya yi sakamakon rashin lantarki. Wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya, musamman a yankunan karkara a kasar.
Ka san harkan aihuwa yawanci da dare ne, to idan ya zo da cewa ba wuta a nan wurin, mutane suna tsoro zuwa, da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba. So an zo an rage ba a samu aihuwa kamar da ma'aikatan ma ba su yada su yi aikin dare. An zo kuma wajen kankafin yara, a gaskiya da muna samun damuwa sosai. Domin muka doke shi mu kai mujen ijiye a wura asibitocin da suna da wuta constant, musa su a fridge, sai in ya zo ranar da za a yi ma yara, sai a birnin mata sun zo suna jira za a kama hanyar aje a doka a kawo. Wani lokaci kafin a samu a kawo za a iya hadu da go-slow, ba za a dawo da sori ba, wasu ma sun gaji da jira sai su kama yan su tafi.
A yanzu asibitin na Karo da ke babban birnin tarayya Abuja yana samun lantarki a kowane lokaci tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana sola mai suna Voices Energy ya samarwa da asibitin sola domin aikin kula da marasa lafiya.
Kawo wannan sola system din anan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. Mata kuma da yawa suna zuwa in ka duba record na ayyukan mu ma a wata daga wani lokaci mun kai 60 da wani abu a wata. So ba mu da damuwa a shafin zancen ayyukan yanzu da zancen wuta. An zo kuma wajen immunize dukkan kafin yara. Tun da aka kawo wannan sola ba mu da damuwa, vaccine namu bai lallace, mata kuma suna farin ciki, aikin mu kuma yana tafiya yanda ya kamata.
Injiniya Tommy Bayo Ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na Voices Energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen mai da asibitoci zuwa sola.
I'm looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers.
Abin da muke shiri shine mu tabbatar mun samar wa da kananan asibitoci wutar lantarki ta sola. Domin su kasance sun daina dogara da wutar lantarki ta Najeriya. Yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa. Ba su da kayayyakin aiki masu daukar wuta da yawa. Duk abubuwan da suke da su ba su da yawa. Kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa bane. Suna shan kilowatt kaɗan ne wanda ƴar karamar tashar sola ta ishe su,
which is a solution that we provide.
Ƙungiyar likitoci ta Najeriya NMAD ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu da ke babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala, taskar VOA daga Abuja, Najeriya.
A gaida Alhassan Bala da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai duba labarin korawan dan jarida ne daga aiki da gidan rediyon Al'ansar da ke Maiduguri da jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. Aka sanya aukune biyo bayan ziyara da kafafan labaru suka kai wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum, inda gwamnan ya nuna bacin rai kan gidan rediyon Al'ansar har ma ya yi barazanar rufe gidan rediyon. Da alamu kuma gidan rediyon ta ba da haƙuri har ma fushin ya faɗa kan ɗan jarida ɗaya tal mai suna Adamu Ali Ungulli da ke gabatar da wani shiri mai taken Arewa ina mafita. Da ba mamaki hukumar gidan rediyon ke ganin shine abin da bai yi wa gwamna Zulum daɗi ba, don haka ta kori ɗan jaridar daga aiki don ci gaba da samun jituwa tsakanin gidan gwamnati da gidan rediyon da talabijin na Al'ansar. Bincike da shirin ciki da gaskiya ya gudanar ya gano ɗan jaridar dai yanzu yana zaune cikin firgici da rashin aikin yi, yayin da gidan rediyon Al'ansar ke neman nesanta duk abin da ya faru da gwamnati, inda da farko ma kafar labarin ta musanta labarin sai da shirin nan ya tabbatar da babban manajan gidan rediyon cewa ya ga takardar da aka rabta ba wa hannu da ya tabbatar da kura Adamu Ungulli. Da farko dai ga abin da Adamu ya shaida wannan fili.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Adamu Ali Ungulli daga nan Maiduguri. To abin da ya faru shine wata rana, ranar Laraba, shugabannin gidajen rediyo na Maiduguri da Peace FM da DRTV Radio haɗin kan sojoji da kuma Al'ansar sun je gaida gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum sakamakon samun dama da ya a karagar mulki karo na biyu. An ji taya shi murna game da wannan sa da ya a gidan gwamnati da kanan Maiduguri. Ranar Laraba zan iya tuna kaman biyar saura sai na samu kiran waya daga cikin waɗanda suka je gidan gwamnati na gurup-gurup ƙungiyoyin kenan Mutum ya tambaye ni ce Adamu kana ina? Nace ni nan ina kasuwar Gamboru
a nan ne. Wai tambaye ka?
Daya daga ciwon da suka je gidan gwamnati din.
Na'am.
Sai ce kana ina Adamu? Nace ina kasuwar Gamboru. Ina zo sayan hatsi da alkama don shirye-shiryen gobe azumin Allah kai mu wasu ranar Laraba da yamma Alhamis aka tashi da azumi a nan Maiduguri. Sai ya ce sosai ina kai, nace ina tashi zan je gida bayan sallar isha'i in Allah kai mu zan je radio a ɗan Star, ina da program 7-8 za mu yi akan muhimmancin azumi da kuma abubuwan suka wajabta akan me azumi. Sai mutum ya ce min gaskiya zai wuya fa ka yi wannan shirin wato program ɗin. Nace me ya faru? Yace yanzu haka mun fito a gidan gwamnati, abin da ya faru lokacin da shugabannin kafin yada labarai suka shiga gaida gwamna, to mu ba mu san me ya faru ba, sai muka ji gwamna yana magana ranshi ya ɓaci, yace Al-Ansar Radio ina shugabanku. Sai aka nuna shugaban general manager yan shi ne ya daga cikin wani tsofiki ɓangaren Al-Ansar ɗin. Gwamna yana magana yace duk abubuwan da muke yi a rediyonku ana kira mutane suna kushe ayyukanmu, zan sa a rufe rediyonku. Wani ba na wajen duk abin da ya faru, mutum ya mun labari ya muna rikin abin da ya faru, ce gashi gashi a ƙarshe dai gwamna ya yi fushi har ya ja microphone ya ce zan sa Babaje je rufe rediyonku. Injiniya Adam Bukar Babaje na shugaban hukumar Bogi. To a takaice dai faɗa mun haka, yace yanzu ga abin da ya faru, mun fita gidan gwamnati a multipurpose hall, ga abin da gwamna ya faɗa da mu ba mu samu ida gaiso mu ba ma mun fita kawai. To daga ƙarshe dai ni karfe 5:15 na maraicin wannan Laraban sai na ga WhatsApp ɗina sako ya shigo daga shi general manager na gidan radio Al-Ansar Muhammad Usman, a rubuto takardar dakatarwa daga aiki wato time show of appointment. Sai ce mun gashi gashi abin da ya faru, kai hakuri ga abin da ya faru, amma Allah da muna kokari mu ga ka dawo bakin aikin ka. Sai nace GM me ya faru? Na ga takardar time show appointment. Yace eh haka ne. Me ya faru? Sai na buɗe na karanta. Nace na ga ta me dalili? Sai ce a an faɗa mana cikin program naka da kake yi wato arewa ina wacce wanda kake gabatarwa karfe 7:00 zuwa 8:00, an faɗa mana cewa ciki masu kiran waya kana bari suna kushe ayyukan gwamna na gwamnatin Borno kenan. Nace haka aka faɗa muku? Yace eh. Nace to ina shaida? Yace shaida ka yi hakuri, mu ma direct daga sama aka bani. Nace direct eh, an baka umarni kenan? Yace eh. Nace to ai tunda aka buɗe radio Al-Ansar a watan Janairun 2020 zuwa wannan 2023, duk bayan awa ɗaya akwai automatic saver na'urar computer, bayan awa ɗaya program suna adana kansu, suna saving kansu. Idan aka faɗa date da rana da lokaci, ina imanin cewa aka je aka bincika za a samu abubuwan da na yi a cikin program ɗin. Amma ba shaida, sai ta kai hakuri ga abin da ya faru. Sai ce to naji Allah sashi mafi alkhairi. Sai na hakura na yi shiru.
Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi babban manajan gidan rediyon Al-Ansar, wanda aka yi ta nema amma samun sai gagara. Daga bisani mun yi nasarar samunsa. Kuma bayan da ya ji buƙatar neman bahasi kan kora Adamu, sai ya juya harshe zuwa Turanci, tare da zargin yadda aka tunkare shi da cewa an nuna rashin ƙwarewa aikin jarida, ko an saba ƙa'idar aiki wato unprofessional manner, kamar yadda ya rubuta a takardar korar Ungulde da wannan fili ya karanta. To sai da gwamnatin jihar Borno ta bakin mai taimakawa gwamna kan labaru Isa Gusau ta ce aitin maganar ta mutu, kuma an samu kuskure a ɓangarorin biyu, amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na farko dai gidan rediyon nan tana nan tana aikinta, kuma wannan magana tsohon magana ne gaskiya, ya ce wata uku da wannan abin ya faru. Abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane ɓangare. Akwai kuskure daga ita gidan rediyon, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Kuskuren gidan rediyon shi ne sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama. Misali yanzu ka san gidan rediyo, gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari. Misali ka bar ma'aikaci ya rike faɗan ƙaryayyaki, ya rike musamman ɓangaren da ya shafi tsaro ko kuma wasu maganganu ne ba su iya tada hankalin al'umma. To gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon ina jin da shi wannan ma'aikatan sun dade suna da matsala da shi gaskiya. Kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba. Ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai zamana ya yi ta maganganu wanda yake ba haka gaskiya a ciki ko magana da zai tada hankalin mutane ko to wannan shi da abin da ya faru. Amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle ganin rediyo wannan kuskure ne.
Yanzu ne hali yake ciki shi rediyon yana ci gaba da aiki ba tare da gwamnati ba ko kuma har yanzu da sauran rina aka ba tsakanin ita gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo.
Ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake tafa da musamman ana ta gadan abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya ba ne su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun kuskure. Amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je da tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka bana jin ya kai a ɗauko awa biyu na je na zauna da su sai da tabbatar da cewa duk matsaloli an kawo da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar Borno. Tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci gaba aka bar su suka ci gaba da aikin su kuma kaga manta shi a gidan rediyon nan gwamnan ai shi ya gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai wani suka ba shi shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zamana opposition za su yi amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno. Gwamnan shi ya je ya yi commissioning gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je commissioning kaga in kuma in kare wani shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana su aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru.
A kushi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Gulde wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce a yau shi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa. Shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talibin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar Borno.
Masu sauraro, saboda ƙwarewar lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yali Kaya daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To ma dalla gaida Sarfi Hashim Gumel da wannan shiri. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaicen fada ya dan kara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama akalla a wurare uku a gabashin kasar a cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia a kafar Telegram a jiya Lahadi. Dakarun Ukraine sun bayyana cewa suna samun nasara a fadan da ake yi a yankin arewaci da kudancin birnin Bakhmut da yaki ya daidaita wanda dakarun Russia suka mamaye tun watan Mayu. Ninnan ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaƙi ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasashen duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a ɓangaren taron ministocin kuɗi na ƙasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya wato G20 wanda ake yi a Indiya. Yellen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa Ukraine tallafi da ƙasashe masu tasowa. A jiya Lahadi, hukumomin Iran sun ba da sanarwar dawowar 'yan sandan ɗan ɗa'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar ƙasar ta sanya hijabi. 'Yan sandan ɗa'ar sun daina fitowa kan titina biyu bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mai suna Mahsa Amini.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku wato agogon Najeriya na ƙarfe 8 da Niger da Chadi da Kamaru. wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Jonah Cummings. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.